Jakadan kasar Amurka wanda yake zaune a kasar Jamhuriyar Kamaru Emmanuel Steven Rosa ya kai wa shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru Paul Biya ziyara a babban fadin sa dake gombinin kasar Yaounde anda suka yi tattaunawa na gaba da gaba a tsakanin su kan abubuwa guda uku yaki da ƴan ta'addan na Boko Haram zaman lafiya da ci gaban kasar ta Jamhuriyar Kamaru Mr. Steven Rosa ya ci gaba da cewa
we talked about peace, prosperity and stability.
Mun dace kan matakan tsaro zaman lafiya da ci gaban kasar ta Jamhuriyar Kamaru sannan kuma jakadan yace na shaidawa shugaban kasar ta Kamaru matsalar Boko Haram zai zama tarihi nan gaba kadan kuma kasar Kamaru da kasar Amurka za su kara haɓaka dankon zumuncin da ke tsakanin su musamman ma wajen farfado da tattalin arzikin kasar ta Jamhuriyar Kamaru da dawo da dawamin zaman lafiya a kasar ta Jamhuriyar Kamaru Michael Steven Rosa ya ci gaba da cewa na gamsu da musulmin da aka bawa da karin tsaron mu a garin Garwa domin kaiwa ƴan ta'addan nan na Boko Haram akan iyakokin kasashe makwabta na Jamhuriyar Kasar ta Kamaru kan wannan ne na yi wa jakadan tambaya ko wannan zai sa shugaban kasar Amurka Barack Obama ya kawo ziyara a kasar ta Jamhuriyar Kamaru sai ya ce
I would welcome that,
a matsayina na jakadan kasar Amurka wanda ke kasar Jamhuriyar Kamaru ina iya kokari na ganin cewa hakan ya wanzu yanzu dai dakarun kasar Amurka guda 300 sun kammala isowa kasar ta Jamhuriyar Kamaru har ma sun fara aiki akan iyakokin kasashen da suke makwabta da kasar ta Jamhuriyar Kamaru kan haka ne na yi hira da wani dan jarida Shu'aibu Gambo akan wannan ziyaran da jakadan kasar Amurka ya kai wa shugaba Paul Biya na ƙara dankon zumunci da tsaro da ci gaban kasar ta Jamhuriyar Kamaru ga abin da yace
wannan ziyara da jakadan Amurka ya kai wa wato shugaba Biya abu ne mai muhimmanci saboda zai kara dankon zumunci tsakanin kasar Kamaru da kuma kasar Amurka. Ai sojoji 300 da Amurka ta turo wa Kamaru domin taimakawa wajen yakan Boko Haram ya yi kyau. Dama mun fi so wato kasar Amurka ta taimaka mana fiye da sauran kasashe saboda idan kasar Amurka ta ce za ta dafa maka wato za samu biyan bukata.
Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga kasar Kamaru.